أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يومتنا 26 ga watan Shawwal hijiran Maiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan hudu shekara ta 2026. A daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Masjid Albani, ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatu na usul salasa, wanda sati da ya gabata mini darasi na wari, kenan wannan zai kasance shi ne darasi na biyu. Idan ban manta ba, sati na da ya gabata mun yi bayani akan shi malamin da kuma abin da yake da alaka da rubutun littafin shi karan kanshi. Muka dauko bayani tun daga al-asl awwal, inda malai yake cewa wajibi ne ga duk musulmi wanda ya ce ya yi imani da Allah ya san Ubangijin shi, bayan haka ya san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A daidai wannan gaba ce muka tsaya satin da ya wuce. Malike cewa wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Malan da ya ce wa ma'rifatu nabiyyi, idan aka ce sanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ba zai kadaita bane ga cewa idan aka ce annabi kawai kowa ya sani wane ne annabi, ba irin wannan sana ake yi ba. Mun sani aka ce waye annabi, kowa zai ce shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma dai malam ba wannan sani yake yi ba. Malam yace sanin da yake yi shine wa ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam fardun ala kulli mukallafin wal wajib ittiba'uhu wasiru ala manhaji. Shine na farko, idan ka san sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai zaman to hallo wajibi ne ga duk wanda yace yayi imani da Allah, duk wani mukallafi wajibi ne ya san Annabi Muhammad. Bayan san Annabi Muhammad, wajibi ne ya zo yayi abinda wannan annabin ya zo da shi, shine bin Annabi Muhammad sau da kafa, wannan shine san Annabi Muhammad. Amma ba zai dace ba mutum ya ce yana san annabi ko kuma ya san annabi, amma dai abinda aka ce mai ga abinda manzon Allah ya zo da shi kuma yana bujire mishi, wannan ba soyayya bace ba. Wani mawaki yake cewa laukana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu mudiru. Da a ce san da kake ma wanda kake so da gaske yake, da a ce da gaske kake san shi, da ka mishi yayya. Saboda ita soyayya in ta zaman to kana san mutum, dole za ka yi abin da yake so. To idan ya kasance ka ce kana san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma baka yin abin da annabin wannan ya zo da shi, kenan wannan san da kake yi ba so bane na gaskiya, so ne wanda yake ba wanda ya kamata ba. Kenan ka ce kana san Annabi Muhammad shine kai aiki ga abin da ya zo, abin da ya ce ayi ayi, abin da ya hana a bar shi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abin da manzo Allah ya zo ya ce wannan umarni ne, kawai a aikata shi, wannan hani ne, shi kuma sai a bar shi, wanda tace soyayya. Dole ne kenan wajibi ne bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malai yake cewa wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Bayan sanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, abinda zai biyo baya shine sanin addinin musulunci da kuma abinda addinin musulunci ya kunsa. Idan aka ce musulunci, a ma'ana ana ce mushi huwa ta'abbud lillahi bima shara منذ أنزل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر الله في كتابه أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله. مالك يتشوى إن أكا تشي مسلم تشي شين ينبوتا أكان أبند الله يشرع أن تاما مسلمين، كنا أبند الله يشرع أن تاما متاني، وأن شين مسلم تشي. tun daga lokacin da Allah ya fara saukar da annabawa kan zawar ma annabi Muhammad kenan tun daga lokacin annabi Nuhu tun daga wannan lokacin da aka fara aiko annabawa har zuwa aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen musulunci ne suke shine annabi Ibrahim yake cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka kenan annabi Ibrahim shi ma dai musulmi ne kamar yanda muka hodi cewa tun daga lokacin da aka ce yau an turo annabi Nuhu daga zawwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani addini wanda annabawan Allah suke yi banda musulunci kenan annabawan Allah gabaki ɗayan su musulunci ne suke yi amma idan muka dauki kalmar Islam a lokacin da aka aika annabi Muhammad shine ma da yake cewa ba da basin nabi sallallahu alaihi wasallam yahtasu bima ba'sa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine daga lokacin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah yazo da shi daga lokacin da aka fara ma annabi wahayi yanzu ya zama to duk wani addini na baya da wayancan littafan na baya duka an shahe su yanzu da wazai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shari'ar da aka yi ta sabkarwa na baya da littafan wannan da aka yi ta sabkarwa aka sabkar ma annabi Dawud a Zabura aka sabkar ma da annabi Musa a Taura aka sabkar ma da annabi Isa Injila duka wayannan littafan daga lokacin da aka ce yau an fara sabkar ma da annabi wahayi wannan littafan gabaki ɗayan su sun kare aiki abinda zai biyo baya shine ka zo kai imani da annabi Muhammad ka dauki littafin da ya karantar da mutane wannan yanzu shine musulunci amma idan ka ce a tunda akwai wani addini kuma addinin duka ɗaya ne kuma duka annabawan wannan Allah ya aika su ya tabbas Allah ya aika su amma bai dacewa ka ce a tunda an aika annabi Muhammad yanzu ni kuma ina kan addini na annabi Isa kenan zan ci gaba da addinin annabi Isa saboda ni saboda Allah ya aika annabi Isa ba haka nan bane manzo Allah da kanshi yake cewa da a ce annabi Musa yana raye aka aika annabi Muhammad manzo Allah yake cewa shi ma kan kanshi da ya bar littafin shi ya zo ya bi annabi Muhammad sau da kawa sallallahu alaihi wasallam kenan bin annabi Muhammad wajibi ne ga duk wanda yake yayi imani da Allah haka malamin yake cewa wa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam awwalu ma yus'al anhu al-abdu fil qabr wa ina awwal da muka karanta guda uku sanin Allah da sanin manzansa da kuma sanin addinin musulunci malamin yake cewa wa ina awwal guda uku sune wanda ake fara tambayan mutum daga lokacin da aka ce an sa shi kabari sai malai yake cewa man kana ya'rifu hadhihi al-usul bil adbi adillatiha mal amal duk wanda ya san wa'annan asalin addinin gabaki ɗayan su yazo yayi aiki da su ya kudirce su da gaske yanda aka koya yanda manzo Allah ya karantar yazo yayi shi to wannan Allah zai datar da shi amsa tambayar kabari amma sai wayansu suke cewa idan kana so ka amsa tambayar kabari kawai sai a gaya ma tambayoyi kamar yanda ake examine sai a gaya maka me za tambaya man rabbuka sai a gaya maka sai ka je ka hardace idan daga an je kabari sai kai a ba haka nan bane manzo Allah yace ba haka nan bane ba Allah yake cewa bismillahi allazina amanu bil qawli sabit tabbas cewa amsa tambayoyin kabari sai musulmi amma musulmin ma sai wanda Allah ya datar da shi malai yake cewa dan mutun ya ta memetawa da baki waye me addininka musulunci waye annabinka annabi Muhammad mina duka wayannan busu datar da kai abinda ake so da kai shine ka dage damtse kai aiki idan kai aiki ga abinda aka aika ma annabi Muhammad sun yaso sai Allah ya datar da kai amsa wannan tambayoyi diyawa mutane sai su rasu suna musulmi amma da zaka tsare mutum kamar wayannan tambayoyin da larabci bai sani ba amma kuma wannan mutumin da ya mutu dan aljanna ne kenan ko ba wai karanta su bane ba datar mutum ba karanta su bane ba koyon larabci bane kaje ka koyi larabci sai ka zo ka hardace wayannan abubuwa a ba haka nan bane ba yin aiki in ka yarda da imani ka zo kai imani da Allah kai imani da annabi Muhammad sai ka zo ka damtse kuma kai aiki idan ya zama to kai imani da su gabaki daya amma babu aiki babu yanda za a yi mutum ya dace kenan yin aiki da su wannan shine ne shine abin da zai dawwama mutumi akan musulunci kuma ya mutu akan wannan addinin daga lokacin da aka ce an saka shi kabari Allah ya datar da shi amsa wayannan tambayoyi sai malai yake cewa wasa'i fi talabil ilmi li ma'rifatillahi wa ma'rifati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifati din min ajli ibada kenan zuwa neman ilimi asali neman ilimin da ake so mutane su yi shine ka je ka san Allah ka san annabi kuma ka san addinin musulunci wannan shine asalin ilimin da yake wajibi akan kowa ya koya duk wani ilimi koma bayan wannan idan ka bar wannan ilimin na musulunci ka bar wayannan abubuwa guda uku kaje kake koyon wani ilimi daban tabbas ka sani cewa ka tabe a duniya da lahira kenan tabbas wajibi ne akan duk wanda yace zai yi imani da Allah sai ya je ya nemi ilimi akan sanin sanin wannan addini saboda shi addini ba a yin shi aka idan kace za ka yi addini aka babu yanda zai Allah ya karbe shi daga cikin sharuda na karbar ayyuka akwai muwafaka ga abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dan kai imani da Allah kaje kai ilimi kuma da kai ilimin sai ka zo kake yin abin da ya saba ma abin da manzon Allah ya zo da shi a wannan ma baka cika ba baka ida ba da sauranka kenan dole sai ka zo kai ni kai muwafaka akan abin da Annabi ya koya ma sahabbansa kenan wannan shine wajibi akan musulmi nayi je na nemi ilimi na koya na karanta kuma na hardace na san Annabi kuma na san Allah yanzu me ya saura sai kai aiki da abin da aka karantar da kai bayan haka sai kai dogara akan ni duk abin da aka ce ga abin da manzon Allah ya zo da shi sai kai kokari ka ringa bin shi ɗaya bayan ɗaya kai kokarin aikata shi Allah yake cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana daukaka darajar bayi masu imani daga cikin ku wanda suka yi kowa ilimi kenan mutumin da yake da ilimi wanda yake karantar ilimi na addinin musulunci wannan mutumin Allah yake cewa ya daga darajar shi a cikin mu a cikin bayinsa kenan duk wanda ya kasance mai ilimi ne mutum ne wanda yake da daraja a wajen Ubangiji ko da ya kasance a duniya mutane suna ganin shi kaskantacce ne amma a wajen Allah ne a wajen Allah mutum ne mai daraja haka manzo Allah yake cewa fadlul alim ala al-abid ka fadlul kamari ala sa'il kawati manzo Allah yake cewa kaga mai ilimi matsayin mai ilimi da shi da wanda kawai bauta yake amma bai da ilimi manzo Allah yake cewa ka fadlul kamari ala sa'il kawati kamar yanda kake ganin wata da sauran taurawu a sama yanzu idan muka leka wata a sama hasken da yake bada tarmamu ga baki yana bada musu badawa yanzu daga yau idan aka ce babu wata sai tarmamu kadai babu haske amma daga wata ya wuto sai ni sai haske to wannan hasken shine manzo Allah yake bada misali wannan hasken shine mai ilimi wanda ya ilimi na addinin musulunci su kuma wannan tarmamu wanda yazo yake bauta man Allah ba tare da ilimi ba wannan shine bambancin wanda ya ilimi da wanda bai ilimi ba kenan ni neman ilimi wajibi ne akan musulmi haka Ibn Taymiyyah yake cewa kaga neman ilimi a zuciyar mutum kamar yanda za a ba gangar jikin mutum ne abinci yanda mutum yake buƙatar ya ci abinci to haka zuciyar mutum tana buƙatar ilimi haka Ibn Taymiyyah yake cewa bayan haka gaba ta gaba malaka yake cewa wal amalu bihi bayan mutum yazo ya karanci wayannan abubuwan gabaki daya yazo ya koye su yanzu abin da ya mishi saura shine yin aiki da su dan kale ka karanta ilimi baka yi ba aiki da shi kai a banza tabbas duk wanda yace yau yaje ya karanci ilimi yazo ya koya idan bai aiki da wannan ilimin yayi a banza kuma tabbas sai Allah ya tambaye shi ranar tashi alkiyama akan cewa ya akai lokacin da ka nemi ilimi baka yi aiki da shi ba kuma sai sa mutane suke cewa zaka ji ana cewa ai yawancin malamai wanda suke da ilimi za su yawa a cikin mutane me yasa saboda mutane ne za su je su karanta ilimin su karanta sun sani amma sai a zo a danne a kin aiki da shi matuƙa ma wasu malaman ma sai dai sun karanta sun san gaskiya su kin aiki da ta kuma yin su batar da wasu wannan kun ga ya zaman toni a shaddi mashi da a ce ma kai shi ya tsaya akan cewa ya karanta sai yake aiki da shi sai jale amma sai yazo yake batar da wasu kenan wannan tabbas wannan hatsari ne babba shine lokacin da mutum zai yi sallah a cikin sallah mutum yace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kana cewa ya Allah ka shiryar da mu hanyawar take ni tabarki ne madaidaici hanyawar take madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim ita ce hanya ta wa'inda ka musu ni wa'inda ka musu ni'ima su waye wanda Allah ya musu ni'ima sune annabawan shi annabawan Allah yanda Allah ya shiryar da su akan addinin musulunci da ima Allah biyayya sau da kafa to wannan shine abinda duk wanda yake sallah abinda yake roka kenan idan mutun yace siratal ladina an'amta alaihim yana nema ni yana cewa ya Allah ka shiryar da mu hanya ta wanda ka imani ima wanda Allah ya imani ima sune annabawa amma ni karshen qailin yake cewa ghairil maghdubi alaihim walad dalin ya Allah ba wanda kai wushi da su ba wanne ne Allah ya wushi da su sune yahud wa nasara sune yahudawa da nasara sune wanda Allah ya wushi da su kina a karshe da kace ghairil maghdubi alaihim walad dalin ba wa'inda ya Allah ba wa'inda ka batar da su ba wa'incan sune ne nasara da yahudi sai ma yake cewa kaga hanyar da nasara suka bi idan suka karanta sai su yi sun yi aiki su kuma yahudi kai su ki karanta kuma sai su yi aiki kenan mi sun bar wa'innan abubuwan guda biyu al-ilmu wal-amal dan sai zaman to suka saba sai wayan suka dauki ilimi kadai amma ba su aiki da ni da ilimi wayan su kuma sai suka dauki aiki kadai amma ba su aiki da ni da ilimi kenan tabbas duk wanda yace yayi imani da Allah tabbas sai ya je ya nemi ilimi idan ya nemi ilimi kuma sai ya zo ya yi aiki da wannan ilimin Allah yake cewa wa man yuti illaha wa rasula war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafika Allah yake cewa duk wanda yama Allah biyayya wa man yuti illaha war rasula kuma yama manzo biyayya fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina lalle wannan mutumin wanda yabi Allah sau da kawa yabi manzon Allah sau da kawa ranar tashin alkiyama yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima su wane ne minan nabiyina daga cikin annabawan Allah kenan duk wanda ya ma Allah ne biyayya yayi aiki ga abin da ya karanta tabbas wannan mutumin ranar tashin alkiyama Allah zai bashi wata daraja ta wanda ne zai gama shi da annabawan Allah kenan tabbas neman ilimi abu ne mai daraja sosai musamman ma wanda yake neman ilimi na addini kuma sai ya gama da wani ilimi wanda yake ba na addini ba amma dan ya taimaka ma wannan addini kenan wani ilimi daban wanda ba na addini ba idan mutun ya sa niyya mai kyau yace zan koyi wannan ilimin dan in taimaka ma addini sai ya zamanto a lokacin yana samun lada saboda wannan ne ilimin da yake kenan mutun ya gama da ni da ilimin addini amma abin da ya rashi bi wanda yake na fari shine ni mutun ya je ya koyi ilimi na addinin musulunci haka ibn mas'ud yake cewa laysa al-ilmu an kasrat al-hadith innamal ilmu khashyat Allah yake cewa kaga ilimi ba yawan harda bace ta hadisi ko kuma yawan ruwaya ta hadisi kace ni na harda ce hadisi dubu kaza ko kuma na rawaito hadisi dubu kaza daga wajen wani yace a abu haka nan bane yake cewa innamal ilmu khashyat Allah ka sani cewa shi ilimi shine ne shine tsoron Allah kawai kaji tsoron Allah wannan shine ilimi duk wanda ya kasance bai jin tsoron Allah to wannan bai da ilimi imma yayi ilimin kamar salil himari yahdiru asfara wannan shine kwatankwacin wanda yayi ilimi bai aiki da shi shine daga cikin irin ayoyin da malamai suke kawowa suke buga kusha akan cewa aiki ga ilimi zai zama to duk lokacin da mutum ya je ilimi yana aiki da shi kowane lokaci Allah yana ƙara mishi jin tsoron Allah da kuma yana ƙara mishi ilimi akan abin da bai sani ba ma mutum ya je ya karanci wani abu yanzu sai yazo yake aiki da shi a lokacin nan sai Allah ya ƙara bude mai kwakwalwar shi ya ringa samun wani ilimin da bai san shi ba a baya kuma Allah yana ƙara mishi tsoron Allah Allah yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan sai Allah ya ce wa atahum taqawahu duk waɗanda suka shi tsoron Allah suka shiriya Allah ya shiryar da su akan ni akan addinin musulunci kuma suke aiki da wannan abin Allah ya ce wa atahum taqawahu sai Allah ya ƙara musu jin tsoron Allah saboda ni saboda sun yi biyayya ga Allah kuma sun yi aiki akan abin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mallaka yake cewa daga cikin irin abubuwan da ya kamata mutum ya kula duk lokacin da aka ce ma yau kana aikata wani aiki wanda baka sani ba cewa laifi ne sai kai tsaye sai wani yazo yace maka wani ga wani hadisi fa na manzon Allah wanda yake magana akan wannan abun da kake haramun ne abin da ake so ga kai kai ka har da ce hadisin ma kawai kai aiki da shi idan ka har da ce hadisin baka yi ba aiki da shi kai a banza amma idan kai aiki da shi baka har da ce hadisin ba bal ma kai abin da ake so shine Aisha take cewa Allah shi kan matan garin Madina da mata wanda suka yi hijira daga garin Makka suka zo garin Madina daga lokacin da Allah ya saukar da aya ta ni ta a ringa sa tuwahi wanda ya kamata mace ta yi shiga irin ta addinin musulunci daga lokacin nan sai zaman to dukkan su sun bar abin da suka saba yi wannan tabarruhin da suke sa kaya wanda bai dace ba daga lokacin da suka fasa gabaki daya shine manzo Allah yake cewa ni'mar rajul abdullahi law kana yusalli min al-layl sai manzo Allah yake kara bada misali na wani mutum manzo Allah yake cewa ni'mar rajul madalla ga wani bawan Allah da a ce yana sallar dare da imani shi ya kara manzo Allah ya gan shi ne akan hay'a mai kyau akan biyayya ga Allah akan biyayya ga manzon Allah sai manzon Allah yake dan ya kara yaba shi ya kara alkurani shi akan abin da yake sai yake cewa da a ce wani yana sallar dare kenan menene duk lokacin da aka ce maka yau kana wani aiki ko kuma baka aikata wani aiki sai kaji wani ya ce maka ga falalahu amma dai ya zaman to hujja ce aka baka da gaske ko aya ko hadisi wanda yake ingantacce aka ce manzo Allah ya ce kaza sai kai kokarin yin aiki da shi kayin ka har da ce kar ka ce a sai na har da ce tukun yayi aiki da shi a kai aiki da shi kayin ka har da ce idan ka har da ce baka yi ba aiki kai a banza amma ka har da ce kai aiki baka har da ce ba wannan kai abin da ake so sai Allah ya baka ladan abin da kake yi shine daga cikin misalin da ake bada na Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ma katamtu hadisan illa wa kad amiltu bihi hatta marra bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa ata aba tiba dinaran fa ataytu al-hajjama dinaran hina ihtajamtu Imam Ahmad yake cewa ban taba rubuta wani hadisi ba daga cikin hadisai na Nabi Muhammad kamar manta wannan mutumin iya da littafi musnad Imam Ahmad wani littafi ne wanda ya hada hadisan manzon Allah dubunnai a cikin wannan littafi wanda shi ya rawaito su daga wajen sahabban manzon Allah yazo ya rubuta su kuma wannan hadisan duka ya harkace su shine yake cewa ma katabtu hadisan illa wa qad amiltu bi yace ban rubuta wani hadisi ba wanda na manzon Allah ne yace sai nayi aiki da wannan hadisi tabbas sai yace har sai da wani lokaci nazo kan wani hadisi na manzon Allah akwai wani mutum da yazo yayi ma manzon Allah kaho kaho da yake ma mutum haka sai a huda mai shi sai yake cewa hijama ko lokacin da nazo wajen wannan hadisi da na karanta sai naga wannan mutumin da yayi ma manzon Allah kahon wannan sai manzon Allah ya bashi dinari guda yace ni ma da nazo karanta wannan hadisi sai ne aiki da yanda manzon Allah yayi yace fa ataytul hajjama dinaran hina tajamtu yace ni ma sai ne ni sai na ba wanda yayi wannan aiki dinari guda wannan me yake kwatanta maka kwadayi akan ni akan aikata irin aikin da manzon Allah yayi kai sai zaka samu lada wanda baka tunani na daya kai aiki da ni ga sunna ko na bi kuma kai ma sakkwatan kwacin yanda manzon Allah yayi yanzu shi wannan irin yanda manzon Allah yayi haka yayi manzon Allah ya bada dinari guda da aka mishi shi ma sai ya bada dinari guda da aka mishi kenan menene ana so mutum ya kwatanta duk da cewa babu yanda za a yi dan adam yayi duk yanda manzon Allah yayi babu wanda zai iya amma ni ake so mutum ya kwatanta iya gurgurdan shi shine manzon Allah yake ce ma sabban shi abinda na umarce ku ku zo da shi daidai iya gurgurdan yanda za ku iya haka manzon Allah ya ce ma sabban shi amma abinda na hana ku qat'an kawai ku bar shi wannan shine na gaba malai yake cewa adawatu ilayhi bayan mutum ya je yayi ilimi ya zo yayi aiki da shi abinda yake saura shine adawatu ilayhi shine mutum ne ya kira ga wannan ilimin kun ga yanda muke karanto wayannan abubuwan a shere da farko ilimi ko sannan aiki sannan da'awa bai yiwa ka je kai ilimi ka zo ka fara da'awa amma baka aiki da shi bai yiwa yanda malam ya jero su a jeran wannan haka ake so kai ilimi kai aiki sannan sai ka zo ka fara ni ka fara kiran mutane akan ni akan ilimin da ka karanta Sufyan Sauri yake cewa la alamu min al-ibadati shay'an afdalu min an yu'allima an-nas al-ilma yace ban taba ganin wata ibada ba mai falala mai yawa kamar mutum yazo ya ringa karantar mutane ya karantar da mutane akan addinin musulunci kenan karantarwa abu ne mai daraja kuma abu ne mai asali Allah yake cewa allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba Allah yake ban waɗanda suke isar da sakon Allah kenan mutum idan yayi ilimi abinda yake so ga kai idan kai aiki kai kokarin karantar da mutane shi karantar da mutane ko kuma da'awa bata kadaita ba ga malami yau ka har da ce hadisi daya ko kuma ka har da ce wata aya daya ka san fasarar ta ka san me take ni abinda ake so da kai kai kokarin dan uwanka wanda bai sani ba ka karantar da shi ballighu anni walau aya ba wai sai ka zama gangaren ba sai ka zama malami tukun ka fara wazi a shi zama malami ba wajibi bane ba mutum yace sai ya zama malami zai wa'azi ba haka nan bane ba yau na karanta hadisi guda na karu da shi sai in ga dan uwana wane jiya na karanta hadisi kaza me zai hana in karantar da kai kai ma kai aiki da shi sai ka samu lada ne akan ni ka karantar da shi kenan da awa ta musulunci bata kadaita ba da sai mutum ya je yayi ilimi ko kuma sai mutum ya harrace alqur'ani a'a ba haka nan bane ba sai mutum ya harrace hadisi masu yawa ba sai mutum ya harrace alqur'ani ba hadisi dai ka sani a gidan ku zamuna wanda bai sani ba karantar da shi sai Allah ya baka ladan abin da ka karantar da shi wannan shine ni shine riban karatarwa kenan duk lokacin da mutum zai karantar da dan uwan shi ilimi Allah zai bashi ladan haka Usaymin yake cewa yace kaga lil ilmi zakatu yace kaga inda ake hudda ma kudi zakka shi ma dai ilimi akwai zakka shi da ake hudda mishi sai yake cewa wa zakatul ilmi bi umurin minha kaga zakka ta ilimi shine abubuwa kamar haka yace nashrul ilmi shine yada wannan ilimin abinda ka sani dole ka sanar da ni da wanda ba sani ba sai yake cewa kama ya tasaddaqa al-insanu bi shay'in min mali fa hadha al-alimi yatasaddaqa bi shay'in min ilmi yanda mai kudi zai yi sadaka da kudin shi haka kai ma da kai ilmi wajibi ne kai sadaka da ni da ilmin da ka karanta shine ta hanyar mi ta hanyar karantar da mutane ba dole bane sai ka je ka zauna a makaranta ka karantar da mutane ba haka nan bane ba a titi daga kaga mutum yana aikata abin da yake ba daidai ba sai ka yi sai ka karantar da shi hadisi daya kace manzo Allah ya ce kaza shikenan gaba ma an kaga wani kala kama huta washe a gidanku kadai a gidanku kaga suna bukata karantar da su ko da ma dukan sun sani menene tunatar da su wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min shine a tunatar kenan yimmi yin da'awa bata kaita ba ga sai malami abinda ka sani kaje ka karantar da bayin Allah sai Allah ya baka ni ya baka ladan abinda take kuma ita da'awa da muke ganin ta karantar da mutane ba kadaita ta ba akan cewa sai da dare sai da sahi sai da rana a kowane lokaci ana yi sai sai annabi Nuhu yake cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara annabi Nuhu yake cewa ya Allah ni wana kira mutane na musu wa'azi dare da rana yace falan yazirhum du'ai illa tarara sai dai abinda yake kiran su sun ki karbawa annabi Nuhu shine wanda ya shekara 1000 babu shekara 50 yana kiran mutanen shi addinin musulunci amma wayanda suka karbi musulunci duka busu wuce su a kirga su kenan kalka ce hallo yau na kira an ki aiki da shi a idan kai ba ai ba aiki da shi kalka da shi karai kullum ita yi kai idan kai ba ai ba aiki da shi kai laranka zaka samu babu ruwanka ko an yi aiki ko ba a yi aiki sai ka samu lada barantana idan aka yi aiki duk lokacin da mutum ya yi aiki da shi shi ma ya karantar da wani duk ladan da ya samu kai ma sai ka samu sanadiyar asalin ne kai ka karantar da shi Allah ya datar da mu yana idan muka dauka shi addini ba wai sai malami bane zai karantar abinda ka sani ka je ka karantar da mutane manzo Allah yake cewa man dalla ala khairi falahu misl ajrin fa'il duk wanda ya nuna mutane akan aikin alkhairi yana da kwatankwacin ladan alkhairin wannan da wannan mutanen suka aikata shine Abdullah Abdulaziz bin Baz yake cewa Allah jikan shi da rahama yake cewa da auta kafiran fa aslama yakunu laka misl ajrin yace da zaka kira kafiri ga addinin musulunci ya karbi musulunci yake cewa kana da ladan shi har ya mutu wannan musulunci da yake daga lokacin da ya karbi musulunci duk hidimar da ya ma addinin musulunci kana da ladan ta daga yau idan ka ce ka samu wanda ba musulmi ba ka jayo hankalin shi sai ya karbi musulunci a hannunka duk wani abin da zai aikata a cikin addinin musulunci ba ce kana da ladan abin da ya aikata ba tare da an rage mai ladan shi ba yanda ya samu lada kai ma haka zaka samu saboda kai ka karantar da shi kuma hadisin manzo Allah da yace man dalla ala khairin falahu misl ajri fa'il duk wanda ya nuni akan aikin alkhairi shi ma iya da kwatankwacin ladan wannan aikin alkhairin da yake haka manzo Allah yake cewa man allama ayatan min kitabillahi azza wajal kana lahu sawabuha ma tubiyat duk wanda ya karantar da mutane ayoyi na alqur'ani manzo Allah yace iya da lada matukar ana karanta wannan alqur'ani ka sami yara kanana ba su yi alhamdu ba karantar da su alhamdu wannan alhamdu kadai fatiha ka karantar da su duk lokacin da wannan yaron zai yi sallah idan ya karanta alhamdu kana ladan ta kuma idan aka dace wannan yaron shi ma yaje karantar da wasu wannan alhamdu kana ladan ta wannan shine riban karantarwa kenan karantarwa ba dole bane sai ka zama babban malami sai ka zama malami a abinda ka sani kana da yakinin cewa tabbas ka sani kuma an karantar da kai haka nan ne ba kuskure bane ba kai ma abinda ake so da kai ka je ka karantar da wani dan kai ma ka samu mi ka samu lada akan abinda karantar da wani manzo Allah yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu wa ala samawati wal ardi hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala mu'allimin nas khaira manzo Allah yake cewa tabbas lalle Allah da mala'ikunsa da samai da abin da yake samai da kasa hatta abin da yake namla shine tururuwa a cikin gidanta suna ma da kuma kihi suna ma wanda ya kasance yana karantar da mutane addinin musulunci suna mishi addu'a suna mishi salati kenan wayannan addu'al mala'ika kadai addu'an mala'ika kadai ka samu addu'an mala'ika duk lokacin da mala'ika ya ma addu'a sai Allah ya gafarta maka amma kalli aka ce hadda Allah inna Allah wa mala'ikatahu lalle da Allah da mala'ikunsa da mutanen da suke sama da kasa da tururuwa da kihin da yake cikin ruwa suna ma malami wanda yake karantar da mutane addinin musulunci suna mishi addu'a suna mishi salati kenan kwa idan muka leka wannan hadisin kadai ya ishe mu wa'azi akan cewa abinda ka sani na addini ka gaggauta karantar da wani so domin ka samu lada kuma ka samu gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala kenan karantarwa abu ne mai daraja abu ne mai muhimmanci sosai abinda ka sani ka dage ka karantar da mutane dan kai ma ka samu lada akan abinda ka karantar da mutane na gaba mala yake cewa as-sababu 'ala al-azafihi sai mutun yayi hakuri akan wannan addinin musulunci da kuma cutar da za a maka saboda addinin musulunci shi karan kanshi mutun sai yayi hakuri dole sai yayi hakuri bayan haka sai ka yi hakuri akan cutarwar da za a maka shine mala yake cewa kaga hakuri ya kasu kashi uku wanda mala yake bayani anan yace as-sababu 'ala ta'atillah na farko yin hakuri akan ima Allah biyayya innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin Allah yake cewa kaga tabbas duk wanda yayi tsoron Allah yayi hakuri yabi Allah sau da kafa Allah bayya tozarta mishi ladansa kenan menene duk lokacin da kace kai imani da Allah dole sai kai hakuri kama Allah biyayya kenan wannan biyayya da zaka ma Allah wannan hakuri ne sai Allah ya baka ladan hakurin kuma Allah ya baka ladan ibadar da kake yi na gaba malaka yake cewa as-sabr an ma'siyatillah sai kai hakuri da barin abinda Allah ya hana hannu abinda aka ce Allah bayya so sai ka bar shi saboda duk abinda aka ce Allah ya bayya so abu ne zaka ga ran mutun yana sha'awa ran mutun yana so zaka ga abu ne kana so amma sai ka ce ma ai wannan abin haramun ne Allah bayya so kenan mutun mene ne zai sai hakuri ya ba kanshi hakuri kai aikata wannan haramun ne kenan wannan hakurin da zaka yi shi ma mene ne tabbas sai Allah ya baka ladan hakurin wannan da kai kabar mu kabar aikata wannan haramun ne sai na uku mala yake cewa as-sababu 'ala aqdarillah sai mutun yayi hakuri akan ne akan kaddara wanda take ta alkhairi da kuma kaddara wanda take ta sharri duk abin da ya same ka na sharri ne kai hakuri ka dogara da Allah rashin lahiya ne Allah ya dora maka kai hakuri wannan shine as-sababu 'ala aqdarillah kai hakuri akan kaddar da Allah ya dora maka Allah ya jarabce ka da kariyar arziki kai hakuri Allah ne ya jarabce ka Allah ya jarabce ka da Allah ya jarabce ka da rashin lahiya kai hakuri Allah ne ya dora maka kenan wannan sune hakurin da malam yake bayani ana kenan abubuwa ne guda uku na farko kai hakuri akan ima Allah biyayya na biyu kai hakuri ka bar abin da Allah ya hana na uku kai hakuri akan duk kaddarar da ta zo maka wayannan sune hakurin da malam yake bayani ana kuma su ma dai wannan malam yake cewa suna daga cikin wajibi ga duk wanda yayi imani da Allah sai yayi hakuri da wayannan abubuwa idan ko mutun yace wayannan hakurin guda uku da muka zana zaka bar ɗaya daga cikin su tabbas imani ka bai cika ba kenan dole idan kace zaka bar ɗaya daga ciki wane ne zaka bari idan kace ka bar kaddara bakai hakuri da kaddara ta Allah ba kenan ni imanin ka ya bace daga cikin rukunin imani wannan guda shida akwai wa anta umina bil qadri khairihi wa sharrihi kenan idan kace bakai ba imani da wannan kaddara babu imani ko hallo idan kace kai imani da kaddara sai kace bakai ba hakuri dan gaban sako shi kuma duk wanda yake aikata sako yana shi wuta zashi ko kabar wannan kace hallo idan kace kai imani amma kai abinda kaga dama zaka yi baka ma Allah biyayya ba kan abinda ya umarta wannan shi mani uwa uba wannan tabewa ce babu ma khilafi akai duk wanda ya kasance yana saba ma Allah da manzansa wannan mutumin ya tabe duniya da lahira kuma zai zaman to a lahira bai da wani rabo da zai samu wajen ubangiji kenan hakurin wannan wajibi ne dole ne mutum sai yayi hakuri haka Allah subhanahu wataala yake yaban bayinsa na gari idan suka kasance masu hakuri Allah yake cewa inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab Allah yana yaba annabi ayyub da yayi hakuri sai da ya shekara 18 annabi ayyub iya fama da cuta ta rashin lahiya daga ƙarshe ma mutanen garin suka kore shi daga garin saboda ni saboda cutar da aka da Allah ya dora ma annabi ayyub cuta ce wanda ya zamanto shi tishi yana wari mutanen garin suka kore shi daga garin amma ni sai yayi hakuri akan ni akan wannan cutar da Allah ya dora mishi sai yake cewa yana jin kunya ya daga hannun shi ya roki Allah ya bashi lahiya akan abin da Allah ya dora mishi sai can daga ƙarshe sai matar shi take ce ma saboda matar shi ita kai ce ta tsaya a gurin shi ita ta yi dawainiya da shi tsawon shekara 18 din wannan sai take ce mishi ya annabin Allah shin ba za ka roki Allah ya yi maka ba shine sai daga hannun shi yake cewa rabbi anni masani yaddu wa anta arhamur rahim sai yake cewa ya Allah ka san halin da yake ciki ya Allah kaga abin da ya same ni babu wanda yake yayewa sai kai ya Allah a lokacin nan sai Allah ya yaye mishi tuta shiga baki daya amma ni kun gani mahallin shari'a nan inna wajadnahu sabiran ni'mal abd Allah yake cewa mun same shi ba wani ne mai haƙuri Allah yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah yake cewa kaga haƙuri wanda zai yi haƙuri ladan da Allah zai bashi ba lada bane wanda za a zo ana kilgawa a'a ba tare da an kilga su ba kawai ladan haƙuri lada ne Allah zai baka mai yawa idan kai haƙuri akan abin da Allah ya dora maka kenan ko idan muka nura nan haƙuri iya da lada mai yawa kenan mu kasance bayan Allah masu ne masu haƙuri haka idan aka sa bayin Allah cikin aljanna malaiku so suna ce musu salamun alaikum bima sabartu su ringa ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku akan hakurin da kuka yi a duniya hakurin ne kuka yi sun yi hakuri sun bi Allah sau da kafa sun yi hakuri sun bar sabon Allah sun yi hakuri akan kaddar da Allah ya dora musu sai mu ya suka samu aljanna sai malaiku suke ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku sanadiyar ne sanadiyar hakurin da kuka yi Allah ya dakatar da mu akan hakuri sai malaiku yake cewa kaga duka wayannan abubuwan da muka karanta tun daga ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud din al-islam bil adilla duka wayannan har ka zo inda malaka yake cewa sababu al-azab yake cewa dalili akan haka malaka yake cewa suratu malaka yake cewa wa dalil qawluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr malaka yake cewa duka wayannan abubuwan da muka karanta na baya dalili akan su shine wannan surar mai ayoyi guda uku wannan surar kadai wal asr Allah yana rantsuwa da zamani ko kuma Allah yana rantsuwa da lokacin da asr Allah yana rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr Allah yake lalle tabbas dan adam yana cikin asara dan adam ya tade yana cikin asara sai Allah ya istisna yace illal ladzina amanu sai waɗanda suka yi imani kaga da Allah yace dukkan dan adam ya tade sai yace sai dai ni sai dai wanda yayi imani shi kadai ne bai tabe ba Allah yace illal ladzina amanu wanda yayi imani na farko kenan wa amilus salihati na biyu kenan wa tawasau bil haqqi ya ringa kira shine wa tawasau bil haqqi ya ringa wasiya gani ga aiki mai kyau kenan ni da'awa kenan sai yace wa tawasau bis sabri kuma yayi yayi hakuri akan ni duk abin da zai same shi na cutarwa wannan shine kenan anan sai Imam Shafi'i yake cewa malaka cewa qala Shafi'i rahimahullah sai Imam Shafi'i yake cewa law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatun da a ce ubangiji subhanahu wataala bai sakar da wata sura ba a duniya banda suratul wannan surar alwal asr din wannan banda ita Imam Shafi'i yake cewa da ta ishi mutum ya cikar da addinin shi gabaci ɗayan shi wannan sura saboda ta hada wayannan masail inda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo guda hudu gabaci ɗayan su za a same su anan na farko malam yake cewa da malam da Allah yake cewa illal ladzina amanu wanda suka yi imani da Allah wannan anan ne ake ni al-ilm shine kenan a kalkashin ilimi idan mutum yayi imani da Allah a kalkashin shi dole sai ya nemi ilimi bayan haka da Allah ya ce wa amilus salihati shine yin aiki da abin da ka karanta sai na gaba wa tawasau bil haqqi shine yin da'awa ga abin da ka karanta kai kokari ka isar da shi sai ya ce na gaba ya ce wa tawasau bis sabri shine as-sabri alal azafi shine mutum yayi hakuri akan duk abin da za a cutar da shi da kuma duk abin da Allah ya kaddara mishi kenan idan muka leka wannan sura ta hada wayannan abubuwan gabaki daya shine wani malami sai ya fassara wannan surar ita kadai littafi guda na musamman yayi ya buga akan wannan surar ita kadai yana bayani akan addinin musulunci gabaki ɗayan shi kenan wannan surar ita kadai ta kumshi addinin musulunci gabaki ɗayan shi duk abin da za a zo a ce ma addini face sai an same shi a cikin me a cikin wannan surar kenan duk abin da za a zo a ce ma gashi idan aka leka wannan surar zai zamanto a kalkashinta akwai wannan abu shine Imam Shafi'i yake cewa da a ce ba a saukar da wata sura ba banda wannan surar ai da ta ishi mutane ne addinin su gabaki daya kenan abu hudu ne a cikin wannan surar na farko akwai al-imanu billahi na biyu akwai al'amalus salih, na uku akwai at-tawasi bil haqqi wa at-tawasi bis sabr, akwai yin kira kai imani da Allah na haruko, na biyu kai aiki, na uku ka zo kai da'awa ka kira mutane akan abin da ka karanta, na hudu sai ka zo ka ringa hakuri kuma kama mutane wasiya da su ma su yi hakuri akan addinin wannan musulunci. Sai malai yake cewa wa qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala, malai yake cewa imam bukhari Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa imam bukhari shine muhammad bin isma'il sahibu sahih bukhari, shine wanda ya rubuta littafi wanda yake cewa sahih bukhari. Shine malai yake wa qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmu qabla al-qawli wal amali, a cikin littafin shi abinda za a fara iskiya shine babul ilmi qabla al-qawl wal amali, babi wanda yake magana akan ilimi kafin yin aiki, kafin yin magana da kuma yin aiki. Kenan idan muka leka karkashin wannan magana tashi kadai da yi, kenan bai dacewa mutum yayi magana sai da ilimi. Duk abinda mutum zai wadi ka zaman to kana da ni, kana da ilimi akan abinda zaka wadi. Shine mala yace babul ilmu qabla al-qawl wal amali, babi wanda zai yi magana akan yin ilimi, neman ilimi kafin yin magana da kuma yin aiki ga ilimi. Kenan wajibi ne akan mutum kafin ya fara aiki sai ya je ya nemi ilimi. Kenan baiwa ka zo kai sallah baka iya ba, baiwa ka zo kai ta sallah baka koya ba, kana yin ta cikin kuskure. Babu zancen uzuri a yanzu mutum yace bai iya sallah ba kuma ya je wajen Allah da uzurin cewa bai iya ba bai koya ba, babu wannan uzuri a yanzu. Saboda yanzu ya zamanto babu inda ba a karantarwa, duk inda kake so sai ka je a karantar da kai addinin musulunci. Manzo Allah shi karan kanshi lokacin da ya da rayuwar ta zo karshe yake ce masa sahabbansa na isar ko bai isar ba, suka ce manzo Allah ka isar, sai ce Allahumma shahid, ya Allah ka shaida. Manzo Allah da ya karantar da su da ya nura cewa lalle tabbas karshen rayuwar shi ya zo, sai yake ce masa sahabbansa ku shaida cewa na isar ko bai isar ba, sahabbai suka ce na isar. To tun daga wannan maganar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, daga lokacin da manzo Allah ya ce ya cika ma mutane addini su gabaki daya, kenan duk abin da mutum zai zo ya ce bai iya ba na addini zai ishe. Kenan manzo Allah ya yi ya riga ya isar, kenan abin da yake wajibi a kanka sai ka je ka koya. Idan mutum ya je ya mutu bai koyi wannan abubuwan bai yi aiki da su ba, babu zancen ka ce ma Allah ban koya ba ko kuma ban san ba dama. Saboda wanda aka ce ya karantar da mutane shi yayi nashi. Manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar kuma ya koma zuwa ga Allah ya ida. Yanzu kenan mutane sune abin da yake wajibi akan su su yi sakaranta kuma sakarantar. Sai Allah yake cewa fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, ka sani cewa tabbas babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah, wastaghfir li dhanbika, ka je ka nemi yayyar ubangiji akan zunuban da ka kasance kana aikatawa. Sai malai yace fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amali, ita ma wannan ayar sai ta fara da ni da ilmi kafin aiki, shine fa'alam ilmi kenan, annahu la ilaha illa Allah wannan shine ni wada da kuma yin aiki, wastaghfir li dhanbika, kenan wajibi ne mutum ya je ya nemi ilmi kafin ya fara ni kafin ya fara aiki ga abin da zai karanta zai sallah ce zaka yi, azumi ne zaka yi, duk abin da ya kasance na addinin musulunci wajibi ne mutum ya je ya koyi shi. Kar ya zaman to ka ce a abin da ne isko a gidanmu a ana yi inna wajanna inna wajanna abana ala ummatin wa inna ala asari, shine hujjar da mutanen baya suke faɗi manzo Allah, suke ce ma manzo Allah shin zaka zo da wani addini wanda addinin da koma bayan addinin da iyaye da kakanni suka zo da shi, wannan hujja ce irin ta mushrikai. Wanda yace maka ka ce mai ga abinda annabi ya ce, sai yace maka ga abinda magani ana yi shi ga malaman mu suna yi, wannan irin hujja ce ta ne ta mushrikai. Kenan wajibi ne akan mutum ko da ka tashi a gidanku kaga ana yin kuskure, abinda yake akan ka kai ka je ka koya, idan ka je ka koya sai ka dawo ka karantar da gidanku, idan sun iya ka san kasance in yazo kai sai ka je kai naka, wannan shi ne. Kenan wajibi ne neman ilimi kafin mutum ya fara ni kafin mutum ya fara yi ma Allah biyayya. Karkashin haka malamai suke cewa ita wannan kalmar la ilaha illallah kalma ce wadda ita hudunta ita kadai ita kadai mutun ya rinka hudunta zikiri ne kuma kalma ce wadda ta rinka karawa mutun imani duk lokacin da yake hudunta shine ya annabi Musa da yake tambaya Allah yake cewa a bashi wani zikiri sai Allah yake ce mishi kashe ka rike kalma cewa la ilaha illallah sai yake cewa yo ai mutane ga baki duk kowa yana baki kenan ne yake gani yana ganin cewa ba ni ba komai bace ko sai Allah yake ce mishi da za a gama abin da yake sama da ƙasa da abin da yake cikin sama da ƙasa a dora su anan a dora la ilaha illallah anan za Allah yake cewa da kalmar la ilaha illallah ita kadai da tarin shi abin da yake cikin sama da ƙasa kenan kalmar la ilaha illallah kalma ce wadda harufa ne ga sunan yan kadan amma dai a wajen Allah kalma ce mai yauni kalma ce mai girma kenan ya zamanto manzo Allah yake cewa afdalu zikri la ilaha illallah mafi farala zikri shine mutun ya ringa maimaita la ilaha illallah kuma kare zamanto ba wai lakani bane ba a baka a ce ka je ka karanta la ilaha illallah su kaza a baka nan bane kawai manzo Allah ce waye a ringa yin zikri la ilaha illallah bai ce ba a je a karanta ERD kaza kiran duk wanda zai zo ya ce maka ERD kaza ake karanta shi ke tiro kayan shi kawai shi manzo Allah ce waye a je a ringa yi kiran duk wanda zai zo ya kara ta ya ce maka kaza za ka yi sai ka samu kaza wannan shi ya tsara abin shi zai wuce Allah shirye da mu akan addinin musulunci ne ya kamata mu tsaya lokacin sallah yayi abinda muka wadu dai Allah ya ba mu ladan gabaki daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.